Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka muka zo mu kai tsaye akan mitoci 25, 21 da kuma 16. Abin ne mai dake Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Via Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM da Niyya dake binnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 15 ga watan Disamba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Hafsa dan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na wannan yammaci. Yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga ƴan tawaye a Yemen. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun tsawaita wa'adin tsauraran matakan takunkumin da aka kakaba ma Rasha saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin Ukraine. A jiya Alhamis jami'an Amurka sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa za a dakatar da irin agajin da ake ba rundunar sojojin Somalia a bisa damuwa kan zarmiya da cin hanci.
To rawatanni daga jihar Taraban Najeriya na cewa an yi wata arangama tsakanin ƴan sanda da wasu masu haƙar ma'adinai ta haramtacciyar hanya kuma har an rasa rayuka. Sannan ƙasar Italiya na shirin tura dakarunta zuwa jamhuriyar Nijar yayin da ƴan ƙasar ke ci gaba da korafin cewa dakarun ƙasashen waje sun yawa a ƙasar.
Duk ƙasar da ke iya kama mu. Mu yaki makiyan kasan kowace kasa ce muna mata barka da zuwa ta kama mu in mun kare lokacin da mun ka kare ba mu huskanta wata barazana in mu ci ga askaran wata kasa nan suna zaman banza ko suna gallaza mu mutanen mu shi hada mu nan
za ku ji karin bayani cikin rahotannin sannan za mu leka kasar Kamaru domin jin yadda ake ciki dangane da batun rikicin ƴan aware baya ga haka shirin duniya Amurka na nan tafi amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga ƴan tawaye a Yemen, abinda ya saba ka'ida, kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. A cikin wannan gidan ajiye kayan akwai cikakkiyar shaidar cewa Iran na ta tara makamai ba bisa ka'ida ba, waɗanda ta kan samo bayan ta kai hari kai tsaye kan aminanmu da ke yankin. Abinda jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gaya wa wani taron 'yan jarida a wani sansanin sojojin Amurka kenan a birnin Washington DC. Hali ta yi wannan bayani ne a yayin da take tsaye gaban wani tarin baraguzai da ta ce an kwaso ne daga wani wurin da ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran a Yemen suka harba makami mai linzami mai gajeren zango zuwa cikin ƙasar Saudiya da ya direkan wani filin jirgin sama farar hula. Ta ce Amurka za ta gayyaci mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma mambobin kwamitin sulhun majalisar su yi nazarin baraguzan. Nan da nan bayan taron manema labaran da hali ta kira ƙasar Iran ta fitar da takardar martani inda ta yi watsi da zarge-zargen da cewa marasa tushe ne kuma nan marasa hankali masu neman tayar da fitina kuma mai cike da hadari.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun tsawaita wa'adin tsawara matakan takunkumi da aka kakaba ma Rasha saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin Ukraine. Wannan shawarar da aka yanke wadda aka sanar jiya Alhamis a babban taron tarayyar Turai za ta tsawaita takunkumin da aka kakaba ma Rasha zuwa watan Yulin baɗi. Bakin mambobin kungiyar EU ya zo daya kan ci gaba da kakaba ma Rasha takunkumi, abinda shugaban majalisar zartarwar kungiyar Donald Tusk ya saka a kafar Twitter kenan. Takunkumin wanda ya shafi bangaren masana'antu da makamashi da tsaro tare kuma da takaita ma Rasha damar harka da kasuwannin duniya a barazanar 2010 wato a bazarar 2014 ne aka ba su a farko bayan da Rasha ta haɗe yankin Crimea mallakin Ukraine. Tun daga lokacin kuma ake ta tsawaita kowanne bayan watanni 6. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya yi lale marhabin da tsawaita wa'adin.
Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis jami'an Amurka sun tabbatar wa jami'an Amurka cewa za a dakatar da irin agajin da ake ba rundunar sojojin Somalia a bisa damuwa kan zarmiya da cin hanci. Dakatarwar ta biyo bayan gazawar da sojojin na Somali suka yi wajen ba da bayanai akan tallafin da aka yi musu na abinci, makamai da maman fetur. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce za a dakatar da bayar da agajin na wani lokaci ne domin a tabbatar da cewa ana amfani da tallafin ta da Amurka ke bayarwa yadda ya kamata ta kuma hanyar da ake bukata. Amma jami'an tsaron Somali waɗanda a yanzu suke yaki da ƴan ta'addar Al-Shabaab kuma suna samun horo daga Amurka ko waɗansu ƙasashen za su ci gaba da samun tallafin da ya dace. Jami'ar ta ƙara da cewa gwamnatin Somaliya ta amince da a fito da wani tsari na bin diddigi wanda zai iya biyan muradin bin kwakwaf na Amurka domin sauran bangarorin na Somali su ci gaba da samun tallafi daga Amurka.
Tsohon mai magana da yawun Robert Mugabe, wato tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe mai murabus, ya ce shugaban na ƙasar Singapore a halin yanzu domin duba lafiyarsa. An ga Mugabe a yayin da yake barin wani asibiti a Singapore a yau Juma'a. Tun bayan da ya murabus wanda ya kawo ƙarshen mulkinsa na shekaru 37, ba a sake ganin shugaban ɗan shekaru 93 a bainar jama'a ba. Ana zargin tsohon shugaban da laifin mulkin kama karya tare da tarwatsa tattalin arzikin ƙasar yana fama sosai da laulayi, inda har aka ce yana fama ne da cutar sankara ko daji. Mugabe ba zai samu halartar babban taron jam'iyyar shi ba a birnin Harare wanda za a yi a yau Juma'a, inda za a tsaye da wanda ya maye gurbinsa, wato Emmanuel Mnangagwa, a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a shekara mai zuwa.
Ɗan majalisar dokokin tarayya Amurka Blake Farenthold, wanda ke fuskantar zarge-zargen aikata lalata, ba zai tsaya zaɓe ba a shekarar 2018 a cewar kakakin majalisa Paul Ryan. Ɗan majalisar dokokin jihar Texas ya musanta zargin aikata duk wani nau'i na lalata, kuma ya ce yana da niyyar ci gaba da zama a matsayinsa har zuwa ƙarshen wa'adinsa. Farenthold ne ɗan majalisar dokokin tarayya na hudu da mukamansu suka shiga rashin tabbas cikin makonni biyu da suka gabata saboda zargin aikata lalata.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara ne da Najeriya, inda rahotanni daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin ƙasar ke cewa an yi wata arangama tsakanin 'yan sanda da wasu mutane da ake zargin suna haƙar ma'adinai ta haramtacciyar hanya a jihar ta Taraba. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya zanta da kakakin rundunar 'yan sandan jihar, DSP David Misal, kan wannan lamari ga kuma yadda tutuna wasu ta kasance.
Su waɗannan mutane illegal miners mutane ne wanda suna wannan wurin shekaru da dama, sannan kuma ta ba da magance gwamnati ta ga notice su bar wannan aikin don ba bisa ga kaida ba, ko kuma su nemi izini daga gwamnati domin a samu a ba su izinin yin wannan aikin. Ta ga sai sun fi su bar wannan wurin, sannan mu yayin sandan jami'an tsaro su doka su bar wurin kamar yadda gwamnati ta riga ta umurce su, sannan kuma su saurari jami'an tsaro sai suka fasa arzi da kifa da kuma ɗaya da gurin kuɗi allaka. To a nan ne aka ɗan samu rashin jituwa tsakanin su, shi ne abin da ya faru.
To kawo yanzu kamar rayuka nawa ne suka salwanta?
Mun tabbatar da an rasa ran mutum guda ɗaya wanda har yanzu wato daga ina ne abin da yanzu muke kokarin jin shitawa, sannan kuma a gefen majami'an tsaro har yanzu muna da mutum ɗaya wanda har yanzu fara mutane da san ko kuma ya faru, amma dai mun tabbatar mutum ne ɗaya ne ban da ke wajen wara.
To kamar waɗanda suka samu raunuka kuma fa?
Wanda suka samu raunuka ana musu magani.
To ina mutum kan cewa a jami'an sanda sun far musu ne ba tare da wani sanarwa ba, tare da harbi da barkunan tsohuwa wanda shi ta da wannan hatsaniya?
To ka san da mai ce mai laifi kullum ba ya faɗin gaskiya, mai laifi kullum ke lokacin da in ka fara tuhum da zai ce bai yi ba, amma kuma su sun sani ko da dama an yi komiti wanda suka je suka wayar musu da kai don gaya musu abin da ya kamata suka yi. An ba su riske an rike su da dama ba su samu magana, kawai sai magana ne ta tsari ko kawai da hankalin mutane akan gaskiyar al'amari, amma da yana tabbatar da cewa an riga an sanar.
To a
akwai batun da ke cewa su ma wanda suke al'umma kusan al'umman yankin ne kuma sun fusata daga kan cewa an baiwa wani kamfani na kasar waje wannan aiki shi har zuka su
to kaga idan ma akwai abu kamar wannan ne mu abunzo ne tabbata da cewa an bi doka an ba da doka kuma doka ba a so a bi doka kun zo da mu tabbata da cewa an bi doka da doka indai akwai wani abu na magana ne ai an ba da wani company to kaga wannan sai da abu kaza mu ya fahimta wannan ba ne dai mun tabbata da cewa kun zo da mu tabbata da cewa an bi doka da doka
kawo yanzu akwai wanda kuka kama kan wani hatsaniya
mun kama mutum din kai takwas wanda kuma na bincike
DSP David Misal kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba a hirarsa da Ibrahim Abdulaziz. To makwabciyar Najeriya wato Jamhuriyar Nijar kace nace ake ta yi bayan da rautanni suka bayyana cewa ƙasar Italiya na shirin tura dakarunta zuwa ƙasar ta Nijar domin yakar ƴan ta'adda da masu safarin mutane. Bayanai sun yi nuni da cewa yanzu haka akwai dakarun ƙasashen Faransa da Amurka da Jamus a ƙasar ta Nijar. Daga yayi ga rahoton da Sule Mumuni Barma aika mana.
Shafin labarai na Niger Diaspora ya ambato shugaban gwamnatin Italia Paolo Gentiloni da ke bayani a ranar Laraba 13 ga watan nan na Disamba yana cewa kasar Italia ta dukufa ga shirinta na girke dakaru a nafiyar Afirka. Sannan ya kara da cewa abin zai soma ne da Jamhuriyar Niger inda za a girke Italiyawa kimanin 150 domin horar da sojojin Niger da ke fama da hare-haren ta'addanci a yanzu haka. Yayin da dai bangare za su yi aikin sa ido akan barauniyar hanyar da bakin haure ke amfani da ita suna kwarara zuwa Turai. Wannan dai ba shine karon farko da gwamnatin Niger ke amincewa wata kasar waje ta jibge dakarunta a kasar ba. Dalili kenan da matakin ya janyo azayar tambaya daga wasu ƴan kasa. Mala Alkasim Abdurrahman na mai bin didigin siyasar kasashen duniya.
Tun da yadda aka kama shugaban kasa Niger ya halarci taron G7 a kasar Italiya ake zargin cewa wata magana irin haka ta taso kafin a samu tabbacin ta shekaran jiya don lokacin da shi shugaban zauren shawara na Italiya ya hito ya bayyana wannan magana a hukumance bayan Amerika da Faransa da Germany ga Italiya kafin ita ma Rasha ta kawo nata tunda akwai wasu maganganu irin haka nan wanda ba su rige suka tabbata ba a hukumance dukkan waɗannan mutanen da suke zawa horar da sojojin mu ne suke wani aiki ne suke na a tabbatar da tsaro wanda ba a ganin sakamakon shi bisa waɗanda ka'idodi ne suke zamna a cikin kasashen mu mi suke biya na haya filin mu na ƙasa mi suke biya na unhwani da sararin samaniya
bisa tsarin dokokin kasar Italiya ƴan majalisar dokoki da takwarorin su na majalisar dattijai ne yake da maganar ƙarshe wajen aikewa da dakaru zuwa wata kasar waje ko kuma akasan haka saboda haka Paolo Gentiloni ke sa ran majalisun biyu za su yi muhawara akan wannan batu a ranar 30 ga watan nan na Disamba to amma Musa Tangari na Alternative Espace Citoyen na cewa
to me yasa nan wani gwamnati ya tashi yace zai ba su dama su zo ba tare da an biyo kan mai abun ba kenan wakilan jama'a za su amince da haka ai sun san kamar mutum ne yayi sai da ma kayan sata kuma ka saya to shine suke nan suke yi tunda an san wannan duka yarjejeniyar da suke tsada da gwamnati kamar suna sayen kayan sata ne ba bi ka'ida ba wajen ba su kenan saboda wannan su a saye suke ta kowane hanya in ma za a kauce ma dokoki a shirye suke su yi duk abin da za a yi na a hana mutane su zo wajen su
a wata hira da muka yi da shi a game da yadda wasu ƴan Niger ke korafi akan batun jibge dakarun kasashen yammacin duniya a wannan kasa ministan tsaro Kallamu Tari ya ce
duk kasar da ke iya kama mana mu yaki makiyan kasan kowace kasa ce muna mata barka da zuwa ta kama mana in mun kare lokacin da mun ka kare ba mu huskanta wata barazana in mutum ya ga askaran wata kasa nan suna zaman banza ko suna gallazawa mutanen mu shahada mana
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton nasa. To har yanzu dai muna yankin na tafkin Chadi inda aka tsaurara matakan tsaro a wasu jihohin arewacin kasar inda ake rigima kan yunkurin da ƴan awaren bangaren masu amfani da harshen English ke yi na bangarewa da kasar ta Kamaru. Muhammad Awul Garba ya aika mana da wannan rahoton.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta karfafa matakan tsaro a jihohin English kasar guda biyu anda masu tada kayar baya suke neman dara kasar gida biyu kuma a ƴan kwanakin nan an samu waɗansu matasa suna yi wa dakarun tsaron kasar kisan dauki daidai na hira da Alhaji Ibrahim Mai Yaki dan siyasa ne kuma mazauni ne a bangaren ƴan awaren English kasar kayan da suka samu kansu a ciki
kasan tunda aka kashe sojoji guda hudu a sashin ne gwamnatin Kamaru take bi sojoji ta tura musu sojoji da yawa a can annan da yanzu da su da sojojin suke abin nan ana mutuwa da yawa wannan wajen kisa yanzu hakan nan kai kwana kwana biyu na aka kona kasuwa wannan bayan an kona kasuwa yau nan ma labarin nake baka nan hakan nan yau nan ma sai da helicopter ya zuba a sama anan manfi har zuwa akwaya akwai inda hanya ya baki da ba taba gyarawa ba yau nan sojoji da kansu suka kawo abin suna gyara hanya domin inda sojoji za su samu su wuce su je su rinka yaki da yaren English ta can ba wani zance ƴan ta'adda waɗanda dai aka ki a zauna da su a yi magana akan su wani abin nan da su ake ta bugawa mu ba mu da wani abin gwamnati ne ta ki ta ji maganar mu ta kitse ji magana tayi banza da magana din ba ta so wai ta ba za su tsaya ma su yi magana su taba hada duniya gaba da sun ce a zauna ya yi magana akai ita ta ki san ba za ta yi wannan zaman ba a to ka san dama duk ba za su samu ra'ayi daya ba akwai ne kuma su tsaya akan bakan su cewa sai an zauna nan ba za su samu zaman lafiya ba
yanzu daga ƙarshe kana ganin mutum nawa yau nan aka kashe a nan garin Mansi
yanzu kam abin da zan ga maka bazan baka ainihin mutane nawa ba amma ka ana mutuwa a can
na nemi jin ta bakin mai bawa ministan tsaro shawara ta bangaren tsaron kasar amma wayarsa ba ta shiga bangaren na ƴan awaren English kasar ta Jamhuriyar Kamaru dai sha'anin karatu na dalibai da kuma kasuwanci da ma walwala kuma ya tsaya can sai dai a tabu kawai waɗansu ƙungiyoyi na matasa suke yi da jama'an tsaron kasar Muhammad Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
mu haye jirgin sama sai Kamaru suma ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani basharu daga nan jirgin mu ya dirka ku sai santa afirka mu sab ko mu ga mulkin nan na da biddaku a kasar sadakan
to agogo anan birnin Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 18 wato 4 na yamma kenan da minti 18 a yawun da ya mai da Abuja da kuma Njamena yanzu ga shirin duniya Amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai dubi ne kan irin tasirin da zaben da ƴan jam'iyyar Democrat suka lashe bayan zaben mai gurbin kujerar sanata daga jihar Alabama da aka yi a farkon makon nan a Amurka Shin yaren jayin da ƴan Republican ke da shi zai kasance a majalisar dattawa sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo ga dukkan alamu an samu sauyin tafiya bayan zaben mai gurbi da aka yi ranar Talata na sanata a jihar Alabama mai rinjayen ƴan Republican wanda dan jami'ar Democrat Doug Jones ya lashe Jones ya doke Roy Moore mai samun goyen bayan shugaban Amurka Donald Trump. Wannan nasara a cewar wasu masu lura da al'amura za ta baiwa ƴan jam'iyyar Democrat ƙwarin gwiwa cewa za su samu nasara a zaben ƴan majalisa na tsakiyar wa'adi da za a yi ko kuma midterm election a shekara mai zuwa yayin da ƴan jam'iyyar ta Republican ke ƙoƙarin farfadowa daga wannan mamaya da suka sha. Shi dai Doug Jones ya nuna matuƙar farin cikinsa bayan wannan nasara da ya samu akan abokin hamayyarsa Roy Moore. Bayan wani yakin neman zabe da aka yi mai zafin gaske.
campaign has been about common courtesy.
Wannan gangamin yakin zabe namu ya ta'allaka ne akan girmamawa tare da tabbatar da cewa kowa da kowa a wannan jaha ya samu adalci ba tare da an yi la'akari da lambar ungwar da ya fito ba.
To shi dai Raymo na jam'iyyar Republican ya shafa ma da zargin neman yin lalata da ƴan mata waɗanda shekarun su ba su kai ko ina ba, lamarin da ya faru shekaru da dama da suka gabata a lokacin da yake dan shekaru 30. Amma sai dai mu bai amince da wannan shan kai da yi ba.
An bata mana suna ta hanyar da bata dace ba. An saka mu cikin tsaka mai wuya. Idan za ku iya tunawa akwai sashi na 40 a littafin Zabura da ke cewa na yi jira cikin haƙuri domin neman yardar Ubangiji, to hakan za mu yi yanzu.
I waited patiently for the Lord. That's what we've got to do.
A ranar Laraba da ta gabata, wato kwana guda bayan zaben, Shugaba Donald Trump ya yi waɗannan kalaman.
Na so a ce mu muka ci wannan kujera. Da yawa daga cikin ƴan jam'iyyarmu ta Republican sun ji daban. Wasu sun yi matuƙar murna da abin da ya faru. Amma kuma a matsayina na shugaban wannan jam'iyya, na so a ce mun samu kujerar. Ina so a ce na marawa mutanenmu da ke takara baya.
To shi dai Jones na jam'iyyar Democrat ya lashe zaben ne saboda tururuwa da ƴan jam'iyyarsa suka yi, musamman ma Amurkawa ƴan asalin Afirka. Shi kuwa Mo ya sha kai ne saboda Republican sun ki fita da kuma rubuce-rubucen da aka yi ta yi a kansa. Shi ma shugaban ƴan jam'iyyar ta Democrat a majalisar dattawan Amurka Chuck Schumer ya nuna farin cikinsa kamar haka.
So you put all that together, base being energized, millennials.
Idan ka haɗa duka yadda al'amuran suka faru, wato yadda aka ƙara wa mutane ƙwarin gwiwa, musamman matasa da mutanen wajen gari da suka fita suka yi zaɓe, hakan kuma na nufin komai na daidaituwa ga ƴan jam'iyyar Democrat.
Babu shakka wannan nasara ta Doug Jones za ta aike da saƙo na musamman ga dukkanin jam'iyyun biyu kan yadda za a tunkari zaben ƴan majalisa na tsakiyar wa'adi ko kuma midterm election a shekara mai zuwa, a cewar mai fashin baki Larry na Jami'ar Virginia.
If I were running Republican campaigns for Senate, for House,
gaskiya zan da matuƙa idan har da a ce zan yi takarar sanata ko dan majalisar wakilai ko gwamna ko kuma majalisar jiha a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, domin akwai wata alama ta harafin da dake wulgawa, kuma wannan harafi na da na nufin jam'iyyar Democrat ne.
And it has a giant D on it, D for Democrat.
To yayin da hakan kuma yake faruwa, har yanzu shugaba Donald Trump na kicikici da yadda farin jininsa ke raguwa, kuma a cewar ƙwararriya Molly Reynolds, shan kai a zaben kujerar sanata zai iya dagulawa ƴan Republican lissafin rinjayen da suke da shi a majalisar.
We see that Republicans, once Jones is seated, will now have.
Da zarar Jones ya shiga majalisa, za mu garin jayin ƴan Republican ya koma 51 maimakon 52 a majalisar dattawa, kuma mun sha gani a cikin shekarar nan cewa suna faɗi tashin kula da wannan adadi na 52 wajen mulkar majalisar. Babu haufi ba za su kwashe lafiya ba idan har suka rasa wata ƙarin kujera a cikin waɗannan sanatoci 52.
Those challenges won't get easier when they lose one of those senators.
Ɗan majalisar wakilai da na dattawa sun amince da wani kuduri na ƙarshe kan batun samar da sauyi a fannin dokar harajin ƙasar, wani batu mai muhimmanci da shugaba Trump ya yi wa magoya bayan sa alƙawari a lokacin yakin neman zaɓe. ƴan jam'iyyar ta Republican na sa ran su kammala aiki ne akan wannan kuduri da zai rage kudaden haraji da ake karɓa kafin Doug Jones ya shiga majalisar a wata mai zuwa. Jama'a, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Yanzu a madadin Jim Malone da ya haɗa ainihin rahoton da kuma dukkanin waɗanda aka ji murayensu, Mahmud Lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya zo daga hannun Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau. Suka ce assalamu alaikum BOA Hausa. Muna taya matasan da suka samu aikin Empower murnar samun wannan aiki da gwamnati ta kebe domin matasa. Da fatan matasan za su tsaya akan ayyukan da za a daura su akai. Sai sakonmu na gaba da yake cewa amincewar da kungiyar gwamnonin Najeriya ta yi na yarjejeniyar gwamnatin tarayya ta fitar da dala miliyan 1 domin yakar ƴaƴan kungiyar Boko Haram ya zo lokacin da muke buƙatar sa duba da yadda kungiyar ke ci gaba da kai hare-hare a ƴan kwanakin nan. Sako daga Aliyu Usman ta ta lafiya birnin Kebbi. Shi wannan sakon da yace haƙiƙa hukuncin da kotu ta dauka na dakatar da gwamnatin jihar Kaduna daga ƙudurin sa na korar malaman primary sama da 20,000 yayi daidai da fatan zai taimaka malaman wajen komawa makaranta don ƙaro ilimi da inganta makarantun jihar. Nagode. Sai sakon da ya fito daga hannun Jamila da Fadimatu matan Ado Salatu goma ga Annabi Rajau da Khadija Abubakar Sadiq Belal suka ce fatan alkhairi ga ma'aikatan BOA Hausa dan Allah ku fada wa shugabannin mu na jihar ne ga cewa ya kamata su tausaya ma talakawan da suka zabe su su gyara mana hanyar Rajau zuwa Kwantagora ko sa samu sa'idar rayuwa. Wannan sakon ku ya ce assalamu alaikum murya Amurka dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin kasar Kenya da ya kamata ta gudanar da cikakken bincike akan rahoton kungiyar Human Rights da ta fitar na fyaɗe da ake zargin jami'an tsaron kasar da mu hukunta duk mai hannu a wannan al'amari. Sako daga Amina Adamu malam Madori da Adamu Habu Umar Nyanga da Umar babban yaya sabon gida a jihar Jigawa. Sako na gaba ku ya fito daga hannun Shehu Adamu Rajauni inda yake cewa yunkurin kwacewar nisan sanin sojin da ke Mainok kusa da Maiduguri da mayakan Boko Haram suka yi wani abin takaici ne kuma hakan na nuni da cewar har yanzu da sauran rana a kaba a yaki da mayakan na Boko Haram da jami'an tsaron kasar mu ke yi.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yemen, abinda ya saba ka'ida kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. A cikin wannan gidan ake ajiye kayan akwai cikakkiyar shaidar cewa Iran na ta tara makamai ba bisa ka'ida ba, waɗanda takan samo bayan da ta kai hari kai tsaye kan aminanmu da ke yankin, abinda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gaya ma wani taron 'yan jarida a wani sansanin sojan Amurka kenan a birnin Washington DC. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun tsawaita wa'adin tsauraran matakan takunkumin da aka kakaba ma Rasha saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin Ukraine. Wannan shawara da aka yanke wadda aka sanar jiya Alhamis a babban taron tarayyar Turai za ta tsawaita takunkumin da aka kakaba ma Rasha zuwa watan Yulin shekarar 2018. A jiya Alhamis jami'an Amurka sun tabbatar wa da muryar Amurka cewa za a dakatar da irin agajin da ake ba rundunar sojojin Somalia a bisa damuwa kan zarmiya da cin hanci. Dakatarwar ta biyo bayan gazawar da sojojin na Somali suka yi wajen ba da bayanai akan tallafin da aka yi musu na abinci, makamai da maman fetur. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce za a dakatar da bayar da agajin na wani lokaci ne domin a tabbatar da cewa ana amfani da tallafin da Amurka ke bayarwa yadda ya kamata ta kuma hanyar da ake bukata.
Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kaimu anjima da misalin karfe 9:30 wato agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Idan ana son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzaya shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Hafsa dan mai sauro da Titani gabatar da shirin da Julie Latest Creation da ta hada mana shirin baki ɗinsa, sai kuma injiniyanmu wato Patrick Mahmud Dalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na mu da Amurka birnin Washington DC, sai dai kada ku nisa, ga tawagar yadda gobe nan na zuwa. Ai sauraro lafiya.